نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة شابكوي جوتن ذو القعدة إدرام زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تنار جبود آياء دقري حدود أربعين دقوكو ديريدا شابكوي جوتن جور shekara ta 2022. Wannan shi ne kisan na 191 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al-azkar aw hilyatul abrar wa sh'arul akhyar wa talkhisud da'awat wal azkar al-mustahabba بالليل والنهار. نال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي. الله مدوك كنسركي ميسا كيا الخير. مناش كن كتاب أذكار المسافر. لتاتن ذكي مغانا دنغني دا. ذكروري دا أدؤوئي da kuma ladubba da shari'ar musulunci ta tsara wa matafiyi a duk lokacin da ya sa himman zai yi tafiya da sanda ya fara tafiyar da sanda lalurori da wasu al'amura za su bijiro mai a halin tafiyan da kuma idan ya isa inda ya nufa a wannan tafiya nashi ya zai kula da waɗannan ladubba da addu'o'i da kuma zikirori. Haka da lokacin da ya sa himman baro inda ya je wannan tafiyan tashi shin bukatun shi ta biya ko ko aka sun wannan da sanda zai kamo hanya har ya iso zuwa ga iyalan shi inda ya baro su da sauran al'amura baki daya. Idan yan uwa ba su manta ba, muna ƙarƙashin babi na 168 babu azkarihi ba'da istiqrari azmihi ala safar. A inda malam yabi yake karkasa mana bayanai dalla dalla daki daki yake ware in kaza ne ga abin da za a yi in ko kaza ne to kaza za a yi. Kun ga mu musulmi kamar yadda ne bayani a karatukanmu da suka gabata, al'umma ne waɗanda muke da tsari kuma muke da kan gado kuma al'umma ce mai gata da Allah maɗaukin sarki ya gatanta mana cikin alƙur'ani mai girma, sannan annabi a cikin hadisan shi ya gatanta mana. Malaman musulunci tunda kansu habbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa suka tsayo wajen cika makin wannan gatar da kuma inganta ta. Abin da yake wajibi a kanmu kaɗai a yau shine mu yi ƙoƙarin bi da kuma biyayyen abin da Allah maɗaukin sarki da manzon shi da malaman farko suka yi mana sharhin shi. Mu musulmi ba mu da abin da wani zai ware ya ce kaza ba za a yi magana kan shi ba, tunda mu musulmi muna magana akan wuta da aljanna. To ko idan abin arziki ne, ba na tsammanin an taɓa abin arzikin da ya kai ga aljanna. To malamai suna magana kan wuta, suna magana kan aljanna. Abin tsiya kuma ba abin da aka taɓa yi a duniyan nan da ya kai wuta. Muna magana kan abin da ya shafi hanyoyin samar da shugaba da kuma shugabanci. Dole ne malamai su yi magana kan wannan, wajibinsu. dole duk wani liman daga cikin limaman musulmi a birni yake ko a ƙauye yake wajibin shi ne ya magana dangane da abin da ya shafi makoman al'umman da yake musulmanci limamin juma'a ne ko ko limami ne na khamsu salawat shin limamin idi ne ko ko limami ne da zai jagoranci al'umman musulmi a lokacin roƙon ruwa ko kuma kusufi kai bai laifi ba in yi maganan a lokacin da ake gudanar da sallan jana'iza saboda al'umma suna da ƙishin ruwan wannan kuma suna son ya zama an tafi a bisa tsari mai kyau kuma tsari mai inganci magana kan siyasa har kullum abin da nake gaya wa mutane shine idan siyasan nan ƙazanta ne a cikinta ko ku bar mu yi magana a kanta don mu nuna wa mutane dattin mu bayyana masu ƙazantan mu nuna masu inda najasan yake domin su kula fi kaffa kaffa kar ku manta a musulunci ana magana dangane da abin da ya shafi fitsari kashi jinin haila jinin al'ada ana magana kan janaba ana magana kan kaza ba na tsammanin akwai datti da ƙazanta ko abin ƙyamar da ya kai waɗannan idan munin siyasa ya kai muni ana ganin bai kyautu saboda kirki da tsarki da nagarta da tsabtan malamai su yi magana kanta ba to ni dai na san babu abin da ya kai shirka ƙazanta ya kai shirka bala'i da musiba to malamai suna magana kan shirka to ko cin da suke magana kan shirka in siyasan nan da titi to ko ita ne min babu aulasi magana a kanta in ko girman darajanta da kimanta da martabanta ne ake ganin matsayin malamai bai kamata su shiga ciki su yi magana a kai ba to ko malamai suna magana kan abin da ya fi ta daraja ya fi ta kima shine tauhidi a duniyar nan ba abin da Allah yake so kaman tauhidi ba abin da Allah yake ki kaman shirka ko malamai ne ke magana akan haka to ko a yau kaman yanda ne bayani a karatun da muke a baya da kuma fadakarwar da nake kokarin yi da sauran malamai maka da muke kokarin yi don mu farkar da al'umma daga baccin da suke da kuma rafkanan da suka yi ya zama wajibi mu tsayo don kan mu bari a raina mu ba mu san me muke yi ba duk laifukan mu ne akan waɗannan abubuwa suke faruwa ya kyautu mu tsaya mu yi maganan da ya kamata yanzu idan malamai a nasu ɓangaren sun zauna sun tattauna da waɗannan 'yan siyasa sun san bai kamata a ce su kaɗai ne za su zama da su ba ina lauyoyinmu ku zo mu zauna mai girma lauya tsakaninka da Allah menene matsalan mutanenmu da suke fuskantar shari'a da suna kulle a gidan yari a shekarar 2-3 wani goma ana shari'a an ji an aje mutum shi ba a yanke mai hukunci ba shi wannan ba to ya haƙƙin shi bane to mai girma gwamna ko mai girma shugaban ƙasa ko mai girma sanata da sauransu in Allah maɗaukin sarki ya kai ka zuwa ga gacin abin da kake nema wani tsari za ku yi wani canji za ku samar domin kare mutuncin waɗannan mutanen da ake toye masu haƙƙi haka kawai a kama mutum a kai shi wajen 'yan sanda a aje shi a kama mutum a je a kai shi wajen DSS a aje shi sojoji su kama mutum su aje shi wai ana bincike ya shekaru a haka kuma ya fito a banza ba za a biya shi diyyar komi na wannan toye mai haƙƙin da aka yi ba wani shi da kuke da shi akan wannan dan a samar ma su waɗannan mutanen da ake toye masu haƙƙi haƙƙinsu dole sai an zauna da lauyoyi sai an zauna da alƙalai a yankinmu na arewa ba mu da lauyoyi ne musulmi ba mu da alƙalai ne musulmi don me malamai ba za su haɗa kai da waɗannan ya zama in an tashi zama suna da wakilci yanda za a yi magana kan waɗannan mutanen ba menene makoman waɗanda suke sel ɗin 'yan sanda me makoman waɗanda suke sel a hannun NDLEA da sauran mutane. Dole a magana kan wannan. Ya kamata a tattauna a jin menene yake faruwa. Akwai waɗanda suke da ƙorafi akan wasu jami'ai waɗanda suke aikin hana fasakori da sauransu. Ya kamata a yi magana dangane da kare haƙƙin mutanen da ake zargin ana tauye masa haƙƙinsu. Ya kamata mu tattauna wannan. Ina waɗannan professors da suke jami'o'i, don menene kuka je kuka tsubbace kanku a tsakanin itatuwa a gefe? Ya kamata duk lokacin da za a yi zama ya zama akwai wakilcinku. Ku zo ku yi magana dangane da halin da ilimi yake ciki. Duk wannan matsalolin da ake ta surutu dangane da abin da ya shafi yajin aiki, haƙƙoƙinku na albashi, alawinku, ana magana dangane da kula da inganta harkan karatu da karantarwa, ƙaro ilimin su kansu malaman, ƙoƙarin inganta fahimtar su kansu ɗaliban. In kuna da wakilci a wannan zaman da za a yi, dole ne za ku fito da wannan ƙa'ida. Mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa, mai girma gwamna, ai akwai jami'o'i mallakan gwamnatin jihohi, akwai jami'o'i na gwamnatin tarayya, akwai kwalejojin ilimi a ƙarƙashin jihohi da gwamnatin tarayya. To shin wani tsari ne kake da shi wajen inganta waɗannan wurare? Aji inda shawarwari a bada, inda ka za a yi bayanin abin da ya dace kuma ya inganta ya kamata a yi. In ji sun koma gefe suna hararar mutanen gari suna hararansu, kuma ga matsala kwanci a cikinmu. Dole a zauna a tattauna tare da medical doctors, samu wakilci a ciki domin mu san halin da asibitocinmu suke ciki. Shin muna da ƙwararrun likitoci? Likitocinmu da suke guduwa, me yasa suke guduwa? Shin mutane suna da koke dangane da likitoci da ma'aikatan jinya wajen wulakanta marasa lafiya da waɗanda suke kula da jinyarsu, ko ko waɗannan abubuwan ba sa faruwa? Ya za a kula da tsaftan wurin? Ya za a samar da abinci mai ingancin da za a riƙa saidawa da farashi mai rangwame ga su waɗannan marasa lafiya? Ya za a samar da tallafin magani ga su waɗannan marasa lafiya, yadda za a magance din masallatai da tashoshi da sauransu da suke zuwa neman taimako da bara, yadda za a biya kuɗin hoto ne, kuɗin magani ne, kuɗin gado ne, kuɗin kaza ne? Dole sai an samar da likitoci a cikin wannan zaman, su ne za su iya ba da bayanin waɗannan abubuwa. Ina injiniyoyi? Dole ya zama akwai wakilin injiniyoyi. Za a ce injiniya wani, in mashin ɗin shi ko motar shi suka gaza bai iya kwance noti. Don menene kai mai girma shugaban ƙasa, Allah ya kai ka zuwa gaci, ya za ku samar mana da kamfanoni da yaran mu in mun gama karantar da su za su yi aikin a aikace wajen ƙere-ƙere? Aljanu ne a China da suke ƙere-ƙere, ba a jami'o'i suke karatu suke yi ba? Ya aka yi masana'antunmu da masaƙunmu suka durƙushe? Dole sai magana kan waɗannan abubuwan. Sai ya gaya mana me zai mana, me zai tsara mana. Amma ba za mu shiru haka kawai mu miƙa al'amarin jagoranci da shugabanci da samar da shugaba a hannun waɗanda ba su cancanta ba. A waye gari ya ce mawaƙa ne za su gaya mana wanda za mu zaɓa? Mai Ƙur'ani ya faɗi game da mawaƙa? Ya kamata mu san me muke yi. Duk waɗannan masu tunani da hangen nesa da ilimi da gogewa da shekaru, suna da ilimin addini da na zamani, sun gaje sun ga yau, su waɗannan ba za su iya gaya mana abin da za mu yi ba? A duk unguwanni akwai, a duk gundumomi akwai, a kowace ƙaramar hukuma da jihohi akwai waɗannan. Don me su za su zauna su gaya mana ba? Amma sai a bar al'amarin jagoranci ga mutanen da suke zama a dandali, su zauna su zagi wanda suke so, yabo wanda suke so. An bar al'amari a hannun yara a social media suke waɗannan abubuwa na shiririta, da haka ne wai za a zaɓi mana shugabanni? Don menene delegate da muke da su, wannan kwamiti na malamai da waɗannan ƙwararrun, tun asali ba za su riƙa zama ai a unguwanku akwai delegate? Don me delegate ɗin da ke ƙaramar hukumar Zaria
waɗannan malaman addini da limamai da masu wa'azi da ƙwararrun nan da muka ambata ba za a kira su a zaunar da su a gaya musu bincikenmu ya kai a jam'iyya kaza wani za ku zaɓa. Maro kawai abin da aka bashi shi zai determine wanda zai zaɓa a waye gari a zaɓo mana kowane irin tarka-tarka bayan da muka iya. Ya kawata musulmi muke ciki. Bayan da za a yi yaron da zai yi nuguru da mashin yana neman abin da zai ci a rabu da shi babu jagoranci ba za a nuna mai waye kamata ya zaɓa ba. Manomi ne wanda ya nuguyu ne a gona zai titina nan waye kamata ya zaɓa. Dole ne sai in akwai jagorancin wanda za su nuna mashi. Ba mu san me muke yi ba. Yanzu ga abin da yake faruwa a jihar Lagos. Ƙungiyar ƙasashen Turai da hukumar zaɓe da wasu hukumomi masu zaman kansu sun gayyato mawaƙa ana harkar cashu a Lagos wai saboda faɗakar da waɗanda ake son su yi katin zaɓe su je su yi mai tikitin shiga wajen wannan didiman nasu shine mai sai kawo na katin zaɓe. Lagos ne kaɗai Najeriya? Lagos ne kaɗai take da haƙƙi a wajen hukumar zaɓe da su ƙasashen Turan? Ina akwai lauje cikin naɗi ke mai. Ya kamata akwai jihohi na ‘yan iska a arewa su ma a je a masu dusko. Sannan akwai inda mutanen kirki suke masu mutunci a nemi menene suke son a yi sai a yi masu su ma duk wanda zai shiga ya nuna katin zaɓen shi ko kuma kwaɗaitar da su duk wanda ya zo ana katin zaɓe a wurin yana zuwa shi ma ya samu daman a yi mashi. Ya kamata mu farka game da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa. Ba zai yi mummai da kanmu wawaye wasu suna cin arzikin ƙasa ban da mu ba. Mun gano wannan da kyau ko? Ku kalli lokacin da aka raba trader money. Ku ga abin da yake faruwa babban mutum ne a Najeriya nan yake bi kasuwa yake raba mutanen shi. Ina manyan mutanenmu su sun bi kasuwanni sun raba mutanensu? Eh? Me ke faruwa a wajejen addinansu? Wajen tallafa mutanen su su amfana mu kuma sai mai shuru mutanen mu kullun suna baya? Eh, kamar yadda ne magana a baya an bar mutanen mu sai yankin kumba sai tura baro sai tallan agwaluma da yalo sai shushaina da tura barin trader da duk waɗannan abubuwan ne muke son mutanen mu su da iyalansu su iya zama su karantar da 'ya'yansu su ba su ilimi mai inganci? Kuma ce duk waɗannan abubuwa ya ba ruwanmu ya kamata malamai su ja baki su yi shuru a kan me za mu ja baki mu yi shuru. Saka ƙara fanganganu irin wannan na banza za ka ce mu ja baki mu yi shuru. Babu dalilin da zai sa mu ja baki mu yi shuru. Wajibi ne sai kowa ya shigo cikin wannan harka. Shi yasa a musulunci mutum ba zai taɓa yin ibada ba. Ibada mafi muhimmanci ita ce sallah face sai da jagorancin liman. Ya kamata mu samu limamai na ƙwarai wanda za su jagorance mu wajen samar mana da shugabanni na ƙwarai. Kuma muna da lokaci. Aƙalla ba ƙasar ba akwai abin da bai gaza wata takwas nan gaba wajen yin zaɓe ba. Za mu iya karaɗe ƙasar nan kaf unguwa bayan unguwa lungu bayan lungu. Muna da adadin matasan da za su yi mana wannan aikin ba sanyi ba zafi ba kaza wallahi sai mun je mun wayar da kan mutanenmu in muka ga musu wani za a zaɓa wallahi shi za mu ce a zaɓa ko muna da bayanan da za mu yi muna da awayin da za mu bayyana muna da abubuwan da za mu nuna ma al'umma. Ba zai yiwu a ce tattalin arzikin ƙasa wasu 'yan tsirawu ne kaɗai suke cin moriyar shi ba. Ha Qur'ani yake kar ya zama mawadata ne kaɗai suke bulayi a cikin shi. Sauran mutane kuma suna cikin matsala da matsatsi. Shi yasa malaman musulunci suka ce ana lura da masalihul ibad buƙatun mutane qabla masal na albilad. A lura da buƙatun mutane kafin buƙatan gari. An gano wannan da kyau ko? Dole ne muna da sojoji da 'yan sanda da custom da immigration da NDLEA da sauransu waɗanda suke ritaya. Mai matsalin gidan soja? Mai buƙatan ƙanana da matsakaita da manyan sojoji? Wurin zama ne? Albashi ne? alawi ne kayan aiki ne uniform ne menene sun sani za su fara a matsayinka na dan takarar shugaban kasa me za ka samu musu na inganta waɗannan abubuwan har kullum akwai reni da ke shiga tsakanin matasa da shugabanni matashi ya yi ni kallon fim yana ganin abu ya faru wanda bai takara karya ba zai ga motan ƴan sanda da sojoji sun zo sama da 40 sama da 50 an kawo agaji ko fim ne aka nuna don a nuna wannan ba haka yake faruwa a turai ba don me mu ba za mu mai da shi gaske a wajen mutanen mu daga an ce akwai suspect a wuri kaza helicopter sun fi 10 sun rutsa wurin a ce divisional ko abin nan na ƴan sanda a ce ba su da helicopter biyu ko uku ina kudin kasan yake motan kashe gobara kadai tana zame mutane fitina Allah ya raba mu da gobara amma ya kamata ya zama an samar da ita hankali kwanci mutanen mu suna cikin talauci suna cikin wahala kuma suna neman agaji da tallafin yanda ya kamata a fita daga halin ni ya su da suke ciki kuma ku sani mu ke kusa da su babu ran da za a yi sallah a nan baka ga dattijo ya leƙe ya ce bai da abin da zai ci da iyalan shi ba me yasa bai je gidan shugaban ƙaramin hukuma ba ko kansila bai san zai gan su masallaci ya san Allah kaɗai ya san wanda ni din nan kullum ya sallama man cikin makafi kutare talakawa dattawa mata maza wasa ne nan ke nufi su in ce ni dai ba wani mai kuɗi da ya taɓa kawo kuɗin zakka ya ce a aji in kun zo a banku kuma ni ban da albashi a ƙaramin hukuma ko jiha ko tarayya sannan babu wani ɗan siyasan da ya taɓa aji naira ɗaya ya ce in kun zo a banku sannan ba a gidauniya a masallaci na tara wannan dan a banku za ka yi haƙuri kuna kallon marayu da ake kashe iyayensu wasu a mace a barsu ba mai ɗaukan nauyinsu kaf mun ban da shirin da kungiyar izala ta yi na tallafa ma waɗannan marayu to dole ne mu gaya ma duk wani ɗan takara da ya zo tun daga ɗan majalisa har dangane ya dogare zuwa ga shugaban ƙasa nawa ne gudunmuwan da aka riƙa warewa duk wata ba duk shekara duk wata saboda harkar marayun nan saboda marayun nan kullum zai ci abinci marayun nan kullum zai rashin lafiya kuma akwai buƙatar rayuwa wai ba ma tsanin wannan ne duk waɗannan bayanan da nake maka ko kun ga da wannan katin zaben naku da haka za ku nemo wannan abu da haka za ku nemo shi wanda ya ce ba zai ba sai mu zo mu gaya muku wani ɗan takara na jam'iyya kaza shi ya ce ba zai yi ba saboda ka kakkuyi shi ko da ku kanin ubana ne ya kawo ku san wannan kuma ku mata kamar yadda muka yi a ɓangaren maza an fi ci da gumin kwaye in ana neman a yaudare ku sai ya ce ai an kawo magani yana nan asibitoci saboda masu juna biyu ko ba ku da aiki sai yayi wa kenan wanda ba ta da juna biyu ta banda ita yanzu wanda ta tsufa ta jinge ne haihuwa ita ina na ta gasa ne kuma dattawa waɗanda shekaru ya ja a cikin mu su nawa ne jama ba za mu bari a saka dattawan mu da matasan mu cikin tsakani wuya ba yara su gama makaranta iyayensu su kashe kuɗi maƙudai wajen su ga cewa sun sami ilimi su gama kuma babu abin yi ba za mu yi shiru kan wannan ba akwai dukiya ƙasar nan da Allah maɗaukin sarki ya zuba ta to ku tsaya ku yi maganan yanda ya kamata a kashe ta a fuskar da ya dace kuma ya cancanta jama'a kuna gane waɗannan abubuwan da kyau ko yanzu titunanmu ya kamata mu san hanyar da za mu bujen alkinta shi shugabanni wani mataki za a ɗauka a duk wannan zaman za a fita duk wani titi da ya gitta wani gari ko ya gitta wani unguwa dole ya zamanto akwai elders da za a samu waɗanda za su sa ido ga masu fasa titi haka kawai zai ja ruwa zai ja kaza in babu goyon bayan hukuma cikin wannan abin zai zama elders ɗin nan ba za su iya gaya ma wani ya ji ba dan wani zai yi miƙa ci ba ubangiji isa kuma ya tabbata ba ubangiji isa za a ce an je an zauna da hukumar da take kula da wannan abin ta ba da izinin a je a fasa in an fasa an mai da shi yanda yake daga nan zai fara lalacewa daga nan an mai da ku baya dole sai an zauna da su an ji menene shirinsu da tsarinsu da alƙawurkan da za su yi wajen gyara wutar lantarki har jaki mana shiri zauna jama'a mun gano wannan da kyau ko dole sai mun san wannan wutar lantarki ya zo mana fitina nan nan Nijar ka je ka ga yanda suke wanda kansu da wutar lantarki an gane su an faɗa magana sai a ce ai su suna biya ne me yasa mutanen mu ba sa biya kun ba sa abin yi ne haka ku ba sa abin yi ba ya kamata mu lura da waɗannan abubuwa mu sa ido a kansu shi yasa ki koma gida ki nemo katin zaɓenki in ya ɓata ki je ki wani ki gaya ma ƴaƴanki da suka kai shekarun yin zaɓe kowa ya je su jira umarni an gano wannan da kyau ko kuma waɗannan bayanan in an je gidan biki ki miƙe ki yi su an je islamiyya ki yi an je gaiso mutuwa a yi ana bikin duniya ke na kiyama an je gidan suna ana barka kuce to kafa amanta da maganar katin zaɓe kun san malam ya ce gafa wanda ya kamata a zaɓa saboda kaza da kaza da kaza wani kuma kar a kuskura a zaɓe saboda kaza saboda kaza jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko dole ne mu yaɗa waɗannan abubuwan su shiga birni da ƙauye ku waɗanda suke shiga ƙauyuka da'awa ku ɗibo waɗannan abubuwan ku tafi da su nan ba za mu yi shiru a kawai ba kuma ina gaya muku kun ga katin zaɓe kuma ƙuri'anku babu shekaran da zai amfani irin bana zaɓen da za a yi tun 2015 ƙuri'an talaka ke mai amfani wajen samar da shugaban dan a ringizan zaɓe da murtsiyan zaɓe ya yi sauƙi yanzu aka zo 19 an ƙara ingantawa an gano wannan to ballantana kuma 2023 yanzu shi yasa abinda kuka zaɓa kuka yi abinda ya kamata kuma ya dace shi za a tabbatar muku ma ba zai yi mun fi kowa yawa a ƙasan nan ba mu musulmi mu mutanen arewa misali a ce kuma mu ne koma baya mu ne ke da cima zaune in an zo ana maganan jihohin da suka fi kowace jiha talauci sai a ce jihar arewa jiha kaza jiha kaza jiha kaza adadin waɗanda ba sa zuwa makaranta mu ne adadin waɗanda suke yawan mutuwa yayin haihuwa mu ne cututtuka da ke samu na kwalara na kaza mu ne dan ne ba za mu yi tsarin yadda za mu fita daga cikin waɗannan matsalolin ba saboda ne kuma wallahi ta hanyar zama da waɗannan 'yan takarar da kuma fitowa fili ba a ci amanansu an bayyana ba ta hanyar za a yi maganin waɗannan abubuwan kun an zauna da su sai an fito an bayyana je gidajen rediyo a bayyana a bayyana a social media a je gidan TV a bayyana a je kasa a bayyana su waɗannan abubuwan a yi bayani dalla-dalla mun yi wa'azi a NTI ne ko ITN wanda Malam SF Abubakar ya gabatar ya yi maganganu na ido ya yi maganganu na dattako ya yi maganganu na hangen nesa wanda ya kamata a ce duk wani musulmi da ke Afirka ya ji kuma ya riƙe wannan a matsayin abin da ya kamata ya kiyaye lokacin na ba da shawara muna da ma'aikatan gwamnati da suke ritaya manya sun rike manyan mukamai akwai manyan mutane a masarauta akwai manyan mutane a jami'o'i don me za mu riƙa barin yara ne 'yan daban siyasa 'yan jagaliya suke harkan fitar mana da wai wanda ya zama mana shugaba waɗannan kamata ya fi manyan nan su gaya masu ga abin da ya kamata a yi maka mun yi shiru ko mun bari ko shi kenan mawaƙi ya buga ganga ya ce ga wanda ya cancanta dama shi mawaƙi abin da ma ba ma zai yi ba sai faɗi an gano wannan ya faɗi abin da ya so a bashi kuɗi yanzu mawaki ne zai kalli sarkin gari ya ce mashi gauran giwa ba gauran giwa ba ko gauran mutum ne dada ne amfanin goro amma kalli ya ce mai gauran giwa sai ji ya kalle shi ya ce mashi mugu da zan kalli sarkin gari ya ce mashi mugu sai a kamu ni amma ya ce mashi mugun madambaci a ɗauki kuɗi a bayan shi mawaƙi ne banke wannan abubuwa suna faɗin abin da ba su aikata suna faɗin abin da ba a ba su ba ba ga suke yi ba su kwarzanta don abin da za su samu waɗannan ne za su gaya mana abin da ya kamace mu waɗannan ba mu hana su su yi sana'arsu ba sana'ar suke yi amma kuma mu ma mu zo mai sana'ar su ana sauraron su da kunni ne mu kuma ana sauraron mu da zuciya ne dan in muka ce ga inda za a yi za a je a yi wannan abin kaman addini ka karu ga san wannan dan ba za mu taba barin a mana sakiyan da ba ruwa ba wallahi duk wanda zai sakaci da addinin mu wanda zai sakaci da makoman mu na rayuwa wallahi sai mun karta mashi da ƙuru'un mu kuma kai kamata mu kar mu zo bamu san me muke ba malamin mu ku farka yan kasuwa mu ku farka sarakuna yan boko waɗanda suke ma'aikatan gwamnati hatta yan siyasa ku san me kuke yi abubuwan da kuke fi muna kallon ku kuma wannan kara abin da kuke tunanin zai yi ku wallahi ba zai yi ba in kuna ganin kaman ba'a muke ko wasa muke ko Allah kai mu boda ai tsayin nasara sai za shi shiga kuma malamai yansu muku shiru ne suna kallon ku suna kallon ku ku je duk cewa kin ku sabe ku je ku yi ku je ku yi sai an fitar da me za a yi ma al'umma za ka ji ɗan takara ya ce yana da tsare-tsaren yanzu da gudanar da mulki ko har ya gama cikin tsarin babu ajandan addini a ciki kuma masu addinin ne suka zaɓe shi muna da buƙatar masallatan juma sai dai mai launcin nan za ka gina mana da kuɗin ja ko kuɗin ƙasa baki da ai an ce a adalci abin da aka ba kafiri kai Allah ya tsine maka albarka ne ba mu ke karantar da kai adalci ba to bari ka ci tun da adalci za ka yi kai mai cewa za ka yi adalcin san da za ka yi babban ɗanka aure ka yi mai yaron da aka haifa jiya aure ok shi tun da wannan bai kai ba ko eh to can bautan Allah yake yi can bautan Allah yake yi je ka gina da kuɗin Allah kai malul lahi wanda ya ba ku can kuma suna faɗin abin da zai rufto da sama ne ya rufta ƙasa ya kifar da kaza to bai halatta a ba su koko mu in nasu ya zo ya kama ya ba su yin haka shi ne adalci mu ne mu gaya maka in ka je lahira Allah ya tambaye ka kace ni na faɗa ba shi ne ka zauna lafiya ba inda yake abotan Allah kaɗai za ka bayar annabi da ya zo yana gina masallaci yana gina addini a makka a madina babu yahudawa nawa ya ba su sai dai masu biya jizya ta masa haraji su biya ba kana gaya mutane wai ai kaza za ka ji za ka gaya ma Allah abin da za ka gaya mashi ranar gobe ka shirya abin da za ka faɗi ba ku gina addini na komi ba ba ku gina makarantun islamiyya na 'yan mata da samari ba ba ku gina islamiyya na matan aure ba ba ku gina ma masallaci asibiti na shi ba ku samun ma masallaci hanyar da zai riƙe kanshi ya riƙe islamiyyar shi ya riƙe malamai inda kuɗi zai riƙa shigo mashi ba duk ba ku samu masu wannan ba a matsayin ku na shugabanni musulmi kun gama kun tafi addinin musulunci na kuka da ku in an kira ku launcin ne kuma kuna bada abu dan riya kuna ma al'umma guri to za mu zo za mu bayanin siffofin shugaba wanda ya kamata ku zaɓa za ku ci siffofi ne ga su nan birjit cikin Qur'ani da hadisi sai wanda ya cika su kuna jin siffan shugaba kaza ba za a zaɓe shi ba ko kun san wani ɗan takara ne kawai ku ce ai ya bayyana to shi ke in ya ba ku duniya da abin da ke cikinta ko to tun da addini ya ce bai halatta a zaɓe shi ba kuma ba za a zaɓe shi ba ko ɗan takarar su waye an gane wannan da kyau ko ɗan takarar su waye don addininmu ne gaba kaga da kusan wannan in za a waye gari waɗannan mutanen zo suna magana kan abin da ya shafe mu to sai mu ma mun yi magana kan abin da ya shafe su jama'ar annabi kuna gane wannan bayani da nake muku eh sauran bayanai sai Allah madaukakin sarki ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم